To sashen Hausa da muryar Amurka ake saurare a daidai wannan lokaci daga nan birnin Washington DC. To masu sauraro assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Talata 15 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai.
To baba ofishin kare yancin dan adam na majalisar ɗinkin duniya yayi kiran da ayi bincike kan wani harin da Isra'ila ta kai arewacin Lebanon. Kasashen Russia da China sun yi wata muhimmiyar ganawa kan tsaro da harkokin soji da kuma alƙiblar da duniya ke fuskanta yanzu. Sannan Iran ta yitar da wasu sabbin takunkuman da tarayyar Turai da Burtaniya suka kakaba mata.
Kanan labarai kenan. A cikin shirin za ku ji cewa ƴan bandiga da ke tafka ta asa tsakanin Najeriya da Nijar suna jin jiki a hannun sojojin Nijar. Sannan bayan haka kuma za a ji cewa har yanzu ana samun wasu hare-hare da ake zaton na ƴan ƙungiyar Boko Haram ne a sassan ƙananan hukumomin jihar Borno duk da ƙoƙari da gwamnati ke yi na sake tsugunan da mutane a gidajensu. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafi da shirin noma wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar. Muna kuma dauke da sakonnin ku masu sauraro da ku aika mana ta hanyar email. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Yau Talata ofishin harkokin kare yancin dan adam na majalisar ɗinkin duniya yayi kiran da ayi bincike kan wani harin da Isra'ila ta kai arewacin Lebanon wanda ya halaka mutane a kalla 22. Mai magana da yawun ofishin Jeremy Lawrence ya gaya ma manema labarai a birnin Geneva cewa ofishin ya samu rahoton cewa daga cikin waɗanda aka kashe din a wannan hari da aka kai jiya Litini a ƙauyen Aito akwai mata 12 da kuma yara 2. Ita kuma rundunar sojin Isra'ila yau Talata ta ce an yi ta amfani da na'urar gargadi a yankin Haifa yayin da bataliyar tsaron sararin saman Isra'ila ta kakkaɓo makamai masu linzami da dama da aka cillo daga Lebanon suka ƙetaro zuwa cikin Isra'ilar. Haka zalika dakarun tsaron Isra'ila sun ba da rahoton kashe gwamman mayaka a yau Talata a wani harin da suka kai ta sama. Kasashen Russia da China sun yi abin da suka kira wata mashahuriyar tattaunawa kan tsaro da harkokin soji don inganta hulɗarsu a cewar ministan tsaron China a yau dinnan Talata. A ci gaba da ƙarfafa cuɗanyar da Russia da China ke yi don kawar da duk wata iyaka ga dangantakarsu, suna masu zafafa caccakar aniyar Amurka ta faɗaɗa tasirinta zuwa Asiya. Rundunonin sojin Russia da China sun yi muwafaƙa kan fahimtarsu game da yadda al'amuran duniya ke gudana, kuma suna da fahimta iri guda kan abin da ya kamata a yi a halin yanzu, a cewar wani bayani da aka danganta shi da ministan tsaron Russia Andrei Belousov da aka wallafa a ta kafar Telegram ta wato ta ma'aikatar tsaron Russia. Belousov ya ce ya gana da mataimakin ciyaman din babbar cibiyar bayar da umarnin sojin China Zhang Yuxia inda suka yi tattaunawa mai matukar muhimmanci. A halin da ake ciki kuma ministocin makamashin tarayyar Turai sun gana a Luxembourg yau dinnan Talata don tattaunawa kan karuwar iskar gas ta kasar Russia da ake shigowa da ita Turai da karancin makamashi a Ukraine yayin da ake dosar lokacin sanyin winter da kuma yadda za a daidaita farashin makamashi a kasashe mambobin kungiyar. Kungiyar ta EU ta amince da wani jerin takunkuma wanda aka gabatar a watan Yuni wanda kuma shine na 14 wanda ya kunshi hana al'adar nan ta sauya jirgin jigilar iskar gas din Russia daga wannan zuwa wancan daga watan Maris na shekara ta 2025. To amma takunkumin ya kasa haramta jigilar dungurungum. Tun sannan kasashen Belgium da Netherlands sun ga matukar karuwar iskar gas din Rasha da ake shigowa da ita. A wata wasiƙa ta jiya Litini, Faransa da wasu ƙasashe tara sun buƙaci bangaren zartaswa na tarayyar Turai da ya ƙara ƙaimi wajen gindaya sharuɗa masu tsauri ma kamfanonin adana makamashi da kamfanonin samar da makamashin kan batun yin bayani game da iskar gas din Rasha.
To madalla wato labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau muna fama da tangarda na na'ura, don haka jama'a da fatan za mana aikin gafaran Allah su yarda. Don haka kafin Ibrahim ya sake dawowa da ci gaban labaran duniya karo na biyu. Za mu duba ko za mu iya kawo muku wannan rahoto daga jamhuriyar Niger, inda rahoto wato wakilinmu ke cewa har yanzu dai ɗan bandiga da ke ayyukansu tsakanin jamhuriyar Niger da Najeriya na ci gaba da kwasar kashinsu a hannu wato daga jami'an tsaron jamhuriyar Niger waɗanda suke kula da kan iyakar, inda askarawan kasar suka hallaka 'yan bandiga guda biyu da suke dauke da makamai bayan musayar wuta da aka yi sosai da ma kadanan wato da kuma kwashe ainihin busashen mutane da suka sato da suka kai 85 wanda aka karbe hannunsu daga ƙauyen Bazaga da ke kan iyakar Najeriya. Kuma tuni al'ummar da ke wannan yanki suka bayyana jin daɗin su da kuma farin ciki da irin kokari da jami'an tsaron suke yi. Don haka an yi kokari yadda za a yi kokari a cimma a ci gaba da samun nasara a wannan kokari da su jami'an tsaron suke yi. To bar mu duba mu gani ko muna iya kawo muku wannan rahoto duk da cewa muna fama da tangarda na na'ura. To da alamar ba mu iya kawo muku ba, amma dai muna iya bakin kokarinmu, ma'aikata na nan na aiki yadda za a yi a samu a maido da sautuka da muka tara domin kawo muku ko kuma mu gabatar muku da ainihin rahotannin da muke da su. Don haka jama'a za mu na afuwa. Alhaji Ibrahim, kaga dai yau abinda
daman aka ce na'urar Bature ba ta da tabbas ko karfin Bature ake cewa
haka
bai da tabbas. To yau mun ga tabbacin wannan,
yau mu ma mun ga dayar
mun gani zahiri.
To masu saurare da fatan za mu na afuwa. To ko kafin mu samu kan na'ura za ka kawo muna kashi na biyu na labaran duniya.
To lallai ya fi kan maimakon a bar masu saurare suna ta jiran abinda ba a tabbatar ba. To masu saurare ga kashi na biyu na labaran duniya, wani taron ƙasa da ƙasa da aka yi a Australia na ƙungiyar 'yan asalin wuri na kira ga masu ilimin kimiyya da su haɗa kai da 'yan asalin wuri masana don samo mafita game da batun sauyin yanayi. Glenn Winfield na cibiyar kokata ta 'yan asalin wuri da ke kudancin Australia ya ce, wato mun gano bakin zaren tunda yake bamu da muryarsa da zamu sa da mun samu kukunji, cewa da yake mun gano bakin zaren kuma muna kokarin taka burki ma dumamar yanayi a gurɓacewar muhalli da makamantansu da kuma ankarar da matasa. Idan mutane kalilan suka je suka kwankwasa kofa ma mutane sai a ce tafi can, amma idan dimbin mutane suka yi kuwa sai kaga an fara sauraron su. Shi kuwa Kyle White, wani farfesa a fannin muhalli da ke jami'ar Michigan wanda ya wakilci Amurka, cewa yake idan muka koma baya karnoni da dama ai yankunan 'yan asalin wuri ne aka fara sadaukarwa don haƙar ma'adinai da sauran abubuwan da kamfanoni ke amfana da su, waɗanda kamar yadda aka sani a halin yanzu su ne ma musabbabin sauyin yanayin. A ƙarshe, Iran ta yi tir da wasu sabbin takunkuman da tarayyar Turai da Burtaniya suka ƙaƙaba mata, kuma ta ƙaryata zargin cewa tana samar da makamai masu linzami ga Rasha, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Baghai a wani bayani ta kafar X yau Talata. kungiyar tarayyar Turai ta amince jiya Litini da kakaba ta kunkuma kan mutane bakwai da kuma kamfanoni da kungiyoyi bakwai ciki har da kamfanin jirgin saman Iran saboda rawar da suka taka wajen kai makamai masu linzami ga Rasha.
To masu sauraro kamar yadda muka riga muka gaya muku wato ma'aikata sun yi bakin kokarin su bari mu dauko muku wannan rahoto daga Jamhuriyar Niger inda ake cewa yanzu haka dai yan bindiga dake ayyukan su tsakanin Niger da Nigeria na ci gaba da shan kashi a hannun jami'an tsaron Niger wadanda suke kula da iyakar inda askarawan kasar da suka hallaka yan bindiga biyu a dauke da makamai a wata musayar wuta da aka yi wanda kuma aka kwace bisa she 85 a hannun su da suka sato daga karkara na bazaga da ke kai iyakar Najeriya kuma tuni al'ummar da ke wannan yankin da ke wato suke kira ga jami'an tsaro da a ƙara ba su jami'an tsaro da za su taimaka musu ga Haruna Mamman Bako da rahoton
a gargashin operation shara ce da ke kula da ayyukan tsaron bututun danyen mai na jamhuriyar Niger kamar yadda rundunar sojojin kasar ta bayyana a shafin ta da makahohin yada labaran na kasar tar riski waɗansu ƴan ta'adda ta hada dabbobi da suka sace ke kuma daga nan su ƴan ta'addar da abokanan kawancen su suka buɗa askarawan kasar wuta waɗanda suka mayar musu da raddi nan take tare da kashe biyu daga cikin ƴan ta'addar a nan yankin bazaga da ke iyaka da Najeriya. Sojojin kasar sun sarrafa bindigogi kira AK-47 guda biyu da bindiga pistole ɗaya karama mai sarrafa kanta automatic kenan da mashin ɗaya da sauran kayan yaki. A bangaren askarawan na jamhuriyar Niger ba wanda ya ji ciwo balle ma a yi maganar rasa rai. Hasali ma askarawan kasar sun karɓe kananan dabbobi 85 da za a marma masu su abin su kamar yanda sanarwar ta bayyana. A cewar tsohon magajin garin Bazaga Malam Manu Asuman wannan matsalar ta yi dama dudda yake maganar satar dabbobi shine jama'ar wannan yankin ke fama da ita irin wannan lokacin
jami'an tsaro mai da kowa sani tun lokacin da abin da fara ne suna bakin nasu kokari dare da rana tsaye suke suna fakke da al'umma da dukiyoyin su sai mu ce mun gode Allah sakamakon su da alheri lalle an yi wani dan lokaci da abu yayi kamari sai yan watanni sun ka wuce babu dare na banza kullun na yan ba ai banan ana yi nan cikin kunun din ga tabazaga an sha wahala sosai to kuma sun yi fama to Allah ya sa kuma an ka samu dan lokaci wanda abin ya dan lawa abin sai a ci yayi dama to kuma kwanan nan kuma sai ana samun jehe-jehe shi dai abin da ya kamari su ta bisa shi su ta dukiya
hukumomin kasar na saka idanu sosai a wannan iyakar da Najeriya inda rundunonin tsaro ke sintiri ba dare ba rana a wannan yankin domin dakile matsalar tsaro da ke shafuwar mutanen Niger Najeriya a wannan gabar wadansu mazamna yankin na bazaga da muka saka sunayen su saboda dalilan tsaro sun bayyana mu halin da ake ciki da ma irin kokarin da suke kawo wa jami'an tsaron don samun tsaro nagartacce a wannan yankin
a wannan kokari ya daidai wallahi dan saboda gaskiya sun kyauta Allah nan idan ba dan su ba ai da al'amuran su lalace wallahi Allah sai dai Allah ya kalma su kwarin guba na su Allah ta fita da alheri bar mu nan gari ai ka san shi iko shi na kaggaba duk kokarin mu sunan gari tunda ba aro gari ka dole kai hankuri hasar da Allah ya sa lokaci ya kare ganga
sai guriya har ka tsaro dai sai guriya ko kokarin mu ke musu muna Allah su muna iya kama mu in ga wanda ka ba mai da shi mara da shi haka muna iya daga ƙarshen kasa muna iya sanar suwa mu ce to ga wasu wanda ba mai da shi ba daga ciki saboda ka san irin wani aiki a gurin suwa ni sai da dan gari dan wani shi na aiwa ma kai ba goma ka ganshi baka azala lana ba amma shi dan gari ya san yadda yake kiran shi ya karin guyo sai ka kama musu a kama aiki kiran ta ai tai la aiki alhamdulillah kan tunda ko shi ana zaga ana gani ko ana danjin tsoron yin wasu abubuwa tunda ana ganin su ana yin tsoron wasu abubuwa dan in ka ga ba su kewaya kiran wani duk abin da gara ma zai aikata amma in ya saran da yayi abu akwai jami'an tsaro kagan dole yayi tsoroni
a lokaci zuwa lokaci hukumomin yankin kan zagaya a karkara domin fadakar da al'ummomin waɗannan yankunan da sauran ƴan kasar da su rinka aiki tare da jami'an tsaron don samar wa kasar kwanciyar hankali tare da kakkaɓe miyagun ɗiya da ke tada zamna tsaye Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto a kokarin da gwamnatin jihar Borno take yi na tsugunar da na sake tsugunar da yan gudun hijira a garuruwansu tare da rufe dukkan sansanoni yan gudun hijira a duk fadin jihar Borno har yanzu ana samun hare-hare an kungiyar Boko Haram a sassan kananan hukumomin jihar. Wakilinmu Ibrahim Mustafa ya ji ta bakin wasu da aka sake tsugudar da su, ga kuma rahoton da ya hada mana.
Tsawon shekaru 14 kenan jihar Borno ke fama da hare-haren ƴan Boko Haram, lamarin da ya kai ga dubban mutane kauracewa gidajensu don neman mafaka a sassan birnin Maiduguri. Yanzu haka gwamnatin jihar Borno ta fara mayar da al'ummomi da suka kauracewa gidajensu a dalilin rashin tsaro. Wasu mutane da suka samu komawa garuruwansu a garin Kwanduga tare da tallafin kayan abinci da gina musu gidaje sun bayyana farin cikin su.
Durin da kam tulur nan ne na tawon banana kin dai bana kin dai fandina go kumbu fandina alhamdulillah. Askarin yana.
Alhamdulillah alira kumbu isa fata kina shiru askarin yana lai alira bare kazana a fima kore yana rin yana bare lai bare yace
samma sarna sanda sarma du sarma du yu sarma.
Yanzu haka gwamnatin jihar Borno ta bayyana yunkurin ta na rufe dukkan sansanonin hijira a duk fadin jihar Borno. Shugaban karamar hukumar Kwanduga Abba Ali Abbari ya bayyana farin cikin sa kan sake sugunar da mutane da gwamna Baba Gana Umar Azulum yayi.
Sai Kwanduga ya tsauro fura nan da cewa shi zan yi
a jawabinsa ya bayyana cewa da yawa daga cikin mutanen sun koma gidajensu cikin farin ciki, wasu su sun koma da jimawa. Ya bayyana cewa za su yi kokarin hada kansu wajen gina garin nasu. Duk da lamarin tsaro ya fara daidaita a jihar Borno, sai dai har yanzu ana samun wasu hare-hare daga ƴan Boko Haram, lamarin da ya tilasta wasu manoma kauracewa zuwa gonakinsu. Ko a karamar hukumar Magumeri an fara samun hare-hare daga sassan garin, lamarin da ya sanya fargaba cikin zukatan mazauna garin. Ta bakin wasu mazauna garin a zantawana da su ta wayar telefon.
Kina Magumeri ne?
Eh, wallahi kina Magumeri. Yanzu haka ma ni da yara na yanzu muna ta shan wahala, ba mu san wayansu mutane dai suna ka mana hare-hare, ba mu san ko wani mutane ba. Yanzu haka ina so in dauki yara na in koma Maiduguri, ga sun yunwa duka akwai, shi yasa ina so in koma Maiduguri. Yawa suna magana, kowa yana fadan wannan din. Eh, kowa yana cewa ba daɗi. Akwai yawa.
Mamurin ya tsara ko a biya.
A jawabinta wannan mata ta bayyana cewa yawancin ƴan Boko Haram suna zuwa garin suna ɗiban amfanin gona, haka zalika suna yi musu barazana a yayin da suke zuwa da kekuna, wani lokaci da mashina masu kafafuwa biyu suna zuwa suna musu barazana. Hakan yasa ta gwammace ta tattara kayanta ta zo zuwa wani sassa irin su Maiduguri koko wasu ƙauyuka da ke kan hanyar na Magumeri. Dangane da sabbin hare-hare da ake samu a wasu sassan jihar Borno, na yi kokarin jin ta bakin kwamishinan labarai na jihar Borno. Ban samu ji daga gare shi ba. Izuwa hada wannan rahoton nawa, na yi sakon karta kwana amma ban samu hamsa daga gare shi ba. Karshen rahoton kenan. Ibrahim Mustafa, muryar Amurka daga Maiduguri.
A gaida Ibrahim Mustafa da wannan rahoton. Kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga dan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma
jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. A yayin da aka fara girbin amfanin gona a yankuna da dama na jamhuriyar Nijar, ofishin ministan kasuwanci ya hana fitar da abinci da suka hada da shinkafa da hatsi da dawa zuwa kasashen waje, nufin samar da wadatar abinci a kan farashi mai rangwame a kasuwannin kasar. Sai dai matakin bai shafi kasashen Mali da Burkina Faso ba. Wasu 'yan kasar Nijar sun yaba da wannan yunkuri na hukumomin kasar, ko da yake a cewar su matakin na bukatar azarce da shi da noman rani bayan kammala ayyukan noman damuna. Wakilinmu ne mai Islamu mun barma ya hada mana rahoto na musamman kan wannan batu.
Lura da yadda irin wannan lokaci na kaka, wasu 'yan kasuwa daga kasashen waje da ma wasu a nan cikin gida ke saye amfanin gona da arha su jibge don sayarwa a gaba da tsada. Yasa gwamnatin Nijar kafa dokar hana fita da kayan abincin da suka hada da hatsi da masara da shinkafa da dawa. Mashawarci a ofishin ministan kasuwanci na Yusa Jumarau ya yi mana ƙarin bayani a game da dalilan ɗaukan wannan mataki.
Lalle ofishin ministan kasuwanci ya ɗauki wannan ƙuduri wanda ya hana ƙetarawa da shinkawa mai ƙulawa da shinkawa da aka susuke da dawa da hatsi da masara zuwa kasashen waje saboda kasanmu ya kasance abinci ya wadata ya kasance dan kan mutane su shigo su ketaro su sai abinci su je su kai shi wani kasashe kuma daga baya mu koma can mu sawo shi gwamnati ke son kwanan ga ya sai abinci shi da kanshi wurin talakawa da daraja mu aje su cikin kasa saboda ma mutun kare da wasu matsaloli don ku shine jami'an tsaro an ka ba su umarni na su kiyaye
magidanta sun ya ba da wannan mataki da a cewar su abu ne da zai sassauta walhalin al'umma a wannan lokaci da kayan abinci ke kokarin fin karfin talaka ba wai a nishar kawai ba matsala ce da ta shafi mafi yawancin kasashen Afirka ta yamma
sunana Usman Ibrahim ne gaskiya kai wanga shawara da gwamnati da ta yi yayi daidai ya cancanta haka nan gaskiya tunne gaskiya wannan lokaci talakoki su a cikin matsi na kwarai ma tunne gwamnatin yace dan tallafa ma talakana dan kaso shi kuma yace dan ya ci riba na yanzu ga ka takkama abinci yayi sauki he sai ya tayi aji kuma yayi tsada ya hawar ƙarya kuma yanka ka suna za a koma saida ma kuma da tsada kenan ba ai kun ba kenan gaskiya ku dubara da gwamnati dauka ta yi
sunana Sahabi Manu Mama ina zaune a nan babban birnin Yamai wannan mataki da gwamnati ta dauka zamu yi ce mataki ne mai kyau an yi tunani mai kyau saboda malam Bahaushe yake ce in ruwanka bai ishe ka wanka ba kai marmade ka tashi kenan a yau jamhuriyar Niger akwai matsala ta ga talakawa ta neman abinci abincin da muke nomawa bai ishe mu ba kenan koda ba an ce ma ba a huta da shi bai isa amma bana alhamdulillah saboda Allah ya kawo mana damana mafi yawan in ka duba garuruwa da dama an samu albarka damana ta bana kenan wannan tunani da gwamnati ta yi na hana huta da abinci a tsaya a nan mutane su hana da shi wannan abin ya kiwa
sai kuma ta kaide suwaye za a ba nauyin su sai abin nan kuma talakan san ina za su kai a sai kuma idan an sai a rike shi saboda gaba talakai san challe an taimaka mini bisa abin da ya faru na ambaliya da kuma abinci ya samu sauki kowa ga lokacin tanje da an kai abin nan da an ka sai an aje matalaka a bisani ma karshe abin ya faru rage ma an kai farashin bisa abin da an sai da musu kenan to shi talaka su mai da kai kasa su san cewa eh an sai ma alhini ne gidansu a gaba ba zai wane su a gaba
to kome ke matsayin masu hada-hadar cimaka dangane da kudirin gwamnatin ta Niger Alhashi Habu Ali jigo a kungiyar yan kasuwa ta kasa mamba ne a gamayyar kungiyoyin manoman shinkafa ta Ficopri
wannan adani ne kuma taimako ne ga dukkan talakawa sayan abinci a aji ko ba wai Niger ba duk mayan kasashen nan haka suke yi su sai abin su aje wani bi shinkafa ma kaga ai sai ta shekara biyar sannan ai baki din ta wurin ai a fadi kurwurin sai da wannan abu ne wanda yake yana da muhimmanci kwarai kuma wanda yake dan kasuwan ne yana da muhimmanci a wurin shi shi ta abinci wannan haƙi ne na gwamnati tunda kaga abin da ya faru bana fa ta gani sai da shi don haƙi ya kai ji ka amsu wani wuri ma an ce har da ji to yanzu ko alhamdulillah ta ga yanan in kai lissafi jika dala 80 jira 40 ga yanan jika 16 kenan ko 100 aka sai jika 20 da jika 20 ta gani in ta gwamnati ta sai ta aje ko ma haka nan ta mai da kai lokacin da ake bukata ayayi wannan haƙi ne na gwamnati dole ne gwamnati ta kare wannan haƙi ga na mutane ko ba haka ba mu da kanmu an yi shawara da mu kuma ba da shawara yanzu malamin da kake magana da ni kusan office din nake tun shekara ne mun yi rayon bisa wannan magana cewa ayi kokari ya kasance
shugaban kungiyar adadi sai wadata mai fafutukar kare masu saye dan amfani malam Muhammad Nuri wanda ke fatan ganin an dauki matakan zuba ido kan wannan shiri na da kwarin gwiwa a game da irin tasirin da wannan yunkuri ka iya yi wajen wadatar da jama'a da cimaka sannan zai iya zama dalilin saukar farashi a kasuwanni in ji shi
hana huta da kayayyakin abinci daga kasar mu sai an ce rigakafi ne ya hi magani shekarar 2022 kuma da 23 matsala iri-iri ta abinci ta same mu musamman ma wajen rishiyin abinci na gari na kirki isasshe kuma matsala babbar ma wanda ta shafi mu ita ce ta takunkumi wanda muka rayu cikin shi rihiya iyakokin nan da aka yi shi ya sa kayayyaki daga nesa muke kawowa ta tashar jirgin ruwa na Lome a ratsa Burkina Faso kana a zonar Niger. Wannan shekara da ta wuce Najeriya farashi na abinci ya wuce intaha, kuma mu ma haka. To tunda dai bana Allah sa damuna ga tanan da alamun albarka kuma an fara shiga cikin kaka, to dole ne a yi rigakafi. To wannan doka an yi daidai watan da cewa ita dokar nan da shaida al'umma kuma a waye musu kai.
Sai dai hukumomi sun ce matakin bai shafi kasashen kungiyar IRS ba, wato Mali da Burkina Faso, a bisa wasu dalilai, inji na Yusuf Jumurau mai baiwa ministan kasuwanci shawara.
Wannan kasashe wani lokaci sun ba mu tallafi, sun ba mu goyon baya, sun ba da dama a hudduci maka kasashen zuwa kasan, shi sa ka gani mu ma mun ka hudda su cikin sahun kasashe wanda mun ka hana a ketar da abinci namu zuwa gare su.
Masu sauraro, anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku cigaban rahoton. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, da wakilin Maya Mai Silamu Mini Barma, sai kuma Fiona nan Duduwa Mai da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To madalla gaida Baballe, yanzu ko ga kaɗan cikin sakonnin da kuka aiko mana.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sani mai langilangi Yalwa Yawuri. Yace muna marhaban da fara shiri na bada gudunmuwar jini a fadin ƙasa da hukumomi a Najeriya suka yi. Ganin cewa ana samun kashi kuɗi ne kacal na gudunmuwar jinin da ake buƙata a duk shekara. Da fatan Allah ya sa shirin ya cimma nasara. Amin. Daga nan sai wasiƙa ta gaba ta ce, to wai menene amfanin aikin da aka ce za a yi wa talakawa da kuɗin tallafin man fetur ɗin da aka cire, bayan kuma waɗanda aka ce ana aikin domin su suna mutuwa saboda yunwa? To ina amfanin baɗi ba rai, kawai a mayar mana da tallafin man fetur ɗin mu. In ya so, idan Allah ya kai mu shekarar 2027 lafiya, kowa ya girba abin da ya shuka. Sako daga Shehu Adamu Rijau.
To madalla, da haka ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaicen yau Talata, ofishin harkokin kare yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kiran da a yi bincike kan wani harin da Isra'ila ta kai arewacin Lebanon wanda ya halaka mutane a ƙalla 22. Mai magana da yawun ofishin Jeremy Lawrence ya gaya ma manema labarai a birnin Geneva cewa ofishin ya samu rahoton cewa daga cikin waɗanda aka kashe ɗin a wannan hari da aka kai jiya Litinin a ƙauyen Aito akwai mata 12 da yara 2. Ƙasashen Rasha da China sun yi abin da suka kira wata mashuhuriyar tattaunawa kan tsaro da harkokin soji don inganta hulɗarsu, a cewar ministan tsaron China a yau ɗinnan Talata. A ci gaba da ƙarfafa cuɗanyar da China da Rasha ke yi don kawar da duk wata iyaka ga dangantakarsu, suna masu zafafa caccakar aniyar Amurka ta faɗaɗa tasirinta zuwa Asiya. A halin da ake ciki kuma, ministocin makamashin tarayyar Turai sun gana a Luxembourg yau ɗinnan Talata don tattaunawa kan ƙaruwar iskar gas ta ƙasar Rasha da ake shigowa da ita Turai, da ƙarancin makamashi a Ukraine yayin da ake dusar lokacin sanyin winter, da kuma yadda za a daidaita farashin makamashi a ƙasashe mambobin ƙungiyar. Ƙungiyar ta EU ta amince da wani jerin takunkuma wanda za su ƙarƙaba ma Rashar.
To duka iya abu da za mu kawo muku kenan, kuma da fatan za mana aikin afuwa da muka samu matsalan na'ura a farko-farkon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka na gabatar da shirin, Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto labaran duniya, da Julie Lazar Gresham wacce ta shirya ta bada umarni, da injiniyan mu ma na wannan la'asariya Mr. Chan. Baba Yako Makiri ne daga nan nake sallama da ku, amma a dakatar shirin yau da gobe, shirin matasa. Wassalam.